هدى وذكرى لأولي الألباب، أودعه من البدائع العجب العذاب، وصانه من شيم اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب، واجعله حاليا بالأهرس السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكن ربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا، فتنزل بين يديه هدى ونورا وقرآنا، بأنوار شروره. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكر يهود بوديا سنتبت على الله سبحانه وتعالى مهل تشمو ملكوة ملكومي وانده إجاقانم درائيوم دننفاشم زوى وانم وتامي البركة. الله من هدمك، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، حمد يليق بجلالك وعظيم سلطانك. بوديا يا الله سبحانه وتعالى أكم وانم بطرني من ديمنا أكسن شيء ورمو رايي وطن لسك بوت إيجو سك جسنا دري أولن يني من البركة يني تهج وتر رمضان هجر من الرحمة صلى الله عليه وسلم نجرم متدوا مدينة لشكرا جودة تريه جودة أربعين دبقي ودي دي 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 شا تفض جوتن كبرين كنانكو شكرا تريه جودة أشرين دا شدا. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka a markazu Abdullahi bin Abbas wacce take anguwar Kwarbai cikin garin Zaria domin kara wannan kwanaki masu albarka, kwanaki masu daraja, kwanaki na musamman, kwanakin watan Ramadan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da zubewa a gaban shi cikin kankan da kai da neman agajinsa, Allah ya tausaya mana ya yarda da ayyukan mu.
Amin.
Allah, kamar yadda ka ja kwanan mu zuwa wannan wata mai albarka, ka kaddara mana aikata ayyukan alkhairi a ciki.
Amin.
Tare da neman yardarka kai kadai, idan kuma mun aikata, Allah ka azurta mu da samun karkuwa.
Amin.
Kafin mu ci gaba da shimfiɗa da bayanai, akwai rashe-rashe da aka yi da yawa waɗanda ba za ka iya ƙididdige su ba, inda idan za a yi la'akari da rashe-rashen tunda wannan majalisi ne na Ramadan, kaga sai mu fara la'akari da waɗanda muka rasa tun daga Ramadan da ya wuce, sai na za ka iya ƙididdige su. Wannan zai taimake ka bawon Allah ka ƙara tuno da ni'imar da Allah ya maka. Su waɗancan da suka tafi laifin me suka yi, suka tafi ko aka tafiyar da su, sai kuma wace nagarta ce da kake suka bayyana a rayuwarka aka ga cewa ba za a ɗaga maka ba, kila ma kana hararo waɗanda kai ka san a ma'auni na nagarta sun fi ka, amma suka tafi. In ka fahimci wannan, sai ka tsara zage damtse da himmatuwa wajen shuka alkhairi da amfani da damar da Allah ya baka. Amma a nan kusa akwai saurayi ɗan uwa Takwara, kuma Aljamil kenan, ko saurayi da ya shahara da alkhairi da ƙoƙarin neman na kai da ƙoƙarin rufa ma kai asiri. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa kwanakin baya ba da daɗewa ba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya masa jaza, ya haskaka makwancinsa, ya yarda da ayyukansa, ya haɗa mu da shi da sauran ‘yan uwanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a jannatin Firdaus.
Amin.
Bayan haka akwai roƙon addu'a, roƙo na musamman. Bawan Allah yake so a sanya shi addu'a. Kun san kowaye wannan Amina. Ko ba za ku yi mun addu'a ba? Akwai injiniya Muhammad Kabir wanda ya gabatar da jawabi, wanda su ne waɗanda suke tsaye a kan gudanar da shirye-shiryen wannan tasiri. To, matarsa ba ta da lafiya, akwai buƙata ta musamman a ‘yan uwa mu sanya ta a cikin addu’o’inmu. Allah subhanahu wa ta’ala ya ba ta lafiya, Allah ya sanya jinya ta zama ta kafara. Ya Allah, dukkan ‘yan uwanmu na kusa da na nesa da sauran musulmai waɗanda ba su da lafiya, Allah ta ba su lafiya, masu lafiya kuma Allah ka kare mu da lafiya. Ikramuka Allah. Ajiye da mu Qur'ani.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين فلقوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون.
الله يسكن يا مؤمن شكرا جزاكم الله خيرا. الله يسار البركه على عثمان. الله
يسلمنا بركه. امين يا حي يا قيوم.
جماعه daga cikin abubuwan da ya kamata mu ambata kafin mu ci gaba da shirin ni kokari ita ta yiwu mu nemi yardar Allah da halartar wannan majalisi. Ga shi na ji al'umma an haɗu cikin shauki, cikin annashuwa, cikin karsashi. Ko mu yi ƙoƙari mu nemi yardar Allah. Ibn al-Qayyim rahimahullah yana cewa da yawa daga cikin mutane sallarsu takan fara samun inganci ne tun daga fitowarsu daga gida. Ha, me alaƙar fitowa daga gida da kuma sallah? Ai, ban shigo masallah tun ba Allah gafarta mana. A'a, kai yake cewa abinda zuciyar ta cika da shi, irin tafiyarka, duka suna tasiri in ka zo ka tabbata sallah, ka shiga sallah wajen samar da kusuri da kusanci. To sai na aro wannan maganar kai ma fitowarka da abinda zuciyarka ta cika da shi. Na fito domin in ji maganar Allah, in ji kaza, in ji kaza, in nemi sani na addini, in amfana da abinda zai taimake ni wajen bin Allah. Kar ka fito don wani ne, kar ka fito don kaza, ita waɗannan ba su ne ma'auni ba. Ka zo don maganar Allah, ka zo domin karaya lokacinka da wani abin da zai taimake ka wajen bin Allah da haskakuwa da hasken maganar Allah. Idan zuciyarka ta cika da wannan, ko idan ka zo zamanka a majalisar zai sha bamba, saurarenka zai sha bamba, sannan abin da za ka rike a matsayin guzuri da za ka tafi da shi shi ma zai sha bamba. Saboda me? Ka san da wace manufa ka fito. Saboda haka wannan ina so ta zama magana ne wanda amanta da ƙararrawanta za su riƙa maimaituwa a kunnuwanmu, a kunnuwanmu lokacin da muke fitowa, lokacin da muke zama a majalisi, ko kuma idan an tashi. Allah ya azurta mu da neman yardarsa shi kaɗai. Allah ya daɗa ayyukanmu. Mun saba duk shekara kusan da za a fara tafsiri mukan ɗan yi wata taƙaitacciyar shimfiɗa bayan bitar, bayan gaje ko kafin bitar, ko kafin bitar abubuwan da suka gabata ko majalisun ƙarshe na karatu ayoyin da aka tsaya a kansu, mukan ɗan yi shimfiɗa da hanyoyin da tare da ɗan ambato kaɗan, ko da kaɗan ne na martabar Ƙur'ani, domin ka san martabar majalisin da kake zaune, ko kuma ayoyin da kake ji na Ƙur'ani, ka san irin yadda ya kamata ka ɗauke su, yadda ya kamata a ce sun samar da tasiri a cikin zuciyarka. Daga nan sai mu sadar da wannan, mu haɗe da inda muka tsaya a karatu. Kamar yadda na ambata a baya, ka buɗe ido ka ganka kana da rai, har yanzu kana da numfashi a cikin waɗannan kwanaki masu albarka. Ni'ima ce wacce Allah ya zaɓi wasu daga cikin bayinsa yake musu dalili, saboda kwanakin da aka ɗiban musu ba su ƙare ba. Waɗanda kwanakinsu suka ƙare, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, to ku tashi ku tattara ina ku na ku ku koma ku bar duniya, koma ga mahaifinku. Idan ka fahimci wannan, ko fahimtar wannan zai taimake ka bawan Allah wajen amfani da damar da kake da ita. Yanzu akwai wani ɗan uwanka, akwai wata matarka, akwai wani mahaifinka, da yake neman damar ya ci astaghfirullah, amma bai da wannan damar. Saboda kalmomin da sun ƙare a duniya kuma ya bar rayuwa. To kai yanzu ba wai ka ce astaghfirullah ɗin ba, ka ce ma astaghfirullah kuma a cikin Ramadan. Yin astaghfirullah a wajen Ramadan ya sha bamban da astaghfirullah a cikin Ramadan. Kamar yadda nafila raka'a biyu a cikin Ramadan ta sha bamban da nafila raka'a biyu a wajen Ramadan. Kamar yadda sadaka a cikin Ramadan ta sha bamban da sadakar da ba a cikin Ramadan. Kamar yadda ciyarwar da aka yi a cikin Ramadan ta sha bamban, kamar yadda zumuncin da aka yi, kamar yadda aya ɗaya da aka karanta aka fahimce ta, duka waɗannan da sauran ayyukan alkhairai to kimarsu da martabarsu da darajarsu suna da fifiko idan ba a cikin Ramadana aka yi su ba. Kamar yadda muka sani, ayyuka suna tsara martaba da asanadiyar dalilai da yawa. Ayyuka sukan yi martaba su ƙara daraja lisharfil makan, saboda darajar waje. Kamar kai nafila raka'a biyu a Ka'aba ko a Makka, ko kai nafila raka'a biyu a masallacin Mazarama sallah, ko kai nafila raka'a biyu a Baitul Maqdis, ko kuma ka tashi ka je masallacin wajen ziyara. Kaga sharafu al makan, darajar waje. Haka nan ta'azumu al-a'mal wa tashruf bi'izami wa sharafi az-zaman. Abin nan ayyuka suna ƙara martaba da kima saboda ne, saboda darajar lokaci. Kamar darajar wata Ramadana ke nan, kamar darajar lokaci cikin dare, sulukin lailatul qadr. Ko misali, za ka iya cewa to abin nan yanki ƙarshe, hukun ƙarshe na kasan ƙarshe na dare, kuma a cikin watan Ramadana kaga an haɗa tsakanin martaba da kima guda biyu kenan. To idan da za a samu ga shi dare abin nan ƙarshen dare, sannan kuma a cikin watan Ramadana, sannan a garin Makka, kaga an samu sharaful makan wa sharaful azzaman. Sannan ayyuka suna ƙara kima jama'a. Wani lokaci ta sanadiyar ko idan aka yi la'akari da mai aikata su, mai aikata aikin, kawai na kusa ke tsabar ikhlasi in yi tumbatsa da sai aiki ya ƙara daraja da martaba ko na tsarayi. Kamar yadda manzo Allah ta sani ya ce, ɗaya daga cikin mutane zai yi sadaka da ƙwayar dabino, idan ya yi don Allah, Allah ya karɓa. Allah zai ci gaba da kula da wannan ƙwayar, yana ba ta daraja da kima har ta kai nauyin dusa uku. Saboda me? Saboda ikhlasinsa. Haka nan ayyuka suna ƙara kima da martaba idan masu aikata aikin su kai ƙaranci. Wannan yana daga cikin dalilin da ya sa sallar dare take da daraja, saboda ƙarancin masu yinta, ko kuma saboda wahalar da ake samu kafin a yi. Za ka yafe ta bacci ne da jin daɗi ka tashi ka aikata wannan ibada mai daraja. A taƙaice, ka gane cewa wannan damar da take da ita dama ce kai ko murmushi kai a lokacin da yake da kima da martaba ya samu wanda da ba haka ba, da wancan ya yi murmushi ka ƙara ba wanda kamar kai dan Allah. Shi yasa bayan Allah na gari suke wata addu'a, sai su rika cewa Allahumma kama mananta alayya bi bulughi ramadan fa munna alayya bil qabul. Allahumma kama mananta alayya bi bulughi ramadan fa munna alayya bil qabul. Ya Allah, kamar yadda kai min kyauta da mu da katar, kai min agaji na yin arba da Ramadana, wannan kyauta ce daga wajenka. To ya Allah, kai mun kyautar karɓan ayyuka, mana in samu a karɓa. Wannan lafazin idan kai kalle shi za ka cike yake da ibtihal da i'tiraf da sana ala Allah, sannan da roƙon Allah, akwai zubewar zuci, akwai yarda da cewa Allah ya maka ni'ima, akwai kuma yabon Allah a kan kyautar da yake wa bayansa, sai kuma ka tamarirance, ya Allah a taimake ni a karɓa. Babu abin da Allah yake so daga bawa. Allah ya kalli zuciyar bawa ya ga ta cika ta tumbatsa da zubewa a gaban shi, da ɗanɗan da kai, da nuna cewa kai ba kowa ba ne, da raina aikinka, da roƙo da begen a tausaya maka a karɓa. Idan bawa zuciyarsa ta siffanta da wannan, to Allah yana kallon ayyukansa kallo na musamman, kallo na kimantawa, yadda shi yadda ne aikin yake tunani. Kuma duk mutumin da Allah ya azurta zuciyar shi ga wannan ɗabi'ar, ga wannan siffar, to ba yadda za a yi riya ta farauci zuciyarsa ballan tana ta ci galaba, saboda zuciyar an cika sasanninta da ganin girman Allah da mantawa da kowa ba Allah subhanahu wa ta'ala. Yasa a wannan gabar, kamar yadda makarantar Ramadana take koyar da mu abubuwa da yawa, to daga cikin manya-manyan karatuntukan da muke samu a wannan makarantar ta Ramadan, tsara tirce zuciyarmu da tirtasa su su nemi yardar Allah shi kadai a dukkan cikin ayyukan da muke aikatawa. Daga cikin wasiyar da ake yi a cikin waɗannan kwanakin masu daraja shi ne, duk wata ƙofar alkhairi da Allah ya buɗe maka, to yi ƙoƙari ka shiga ka rubuta sunanka a daftarin wannan ƙofar. In ka riƙe wannan ƙa'ida, wato za ka yi ma mutane wayau da yawa a ƙarshen Ramadan. Kar ka bar wata ƙofar alkhairin da za ka iya shiga kuma ba ka shiga ba. Su waye suka shiga ƙofar sallar dare su gashi ka shigo, su waye suka shiga ƙofar ciyarwa ka shigo, su waye suka shiga ƙofar zumunci ka shigo, tilawa, addu'a, kaza, komai ya taka wannan minal ma'rufi sai komai kankantar aikin alkhairi. To kai ƙoƙari ka ga cewa ka shiga wannan ƙofar ka rubuta sunanka kitabin layin hawala yin badda. In ka yi kuma Allah ba zai gode ba, inna Allah la yudiu ajra man ahsana amala. Da cikin ƙofofin alkhairai manya, ƙofofin suna da yawa, amma jima'u kinkumul abwab, matattaran waɗannan ƙofofin a babin ibadoji, to akwai abubuwa guda uku ko huɗu waɗanda su ne jagorori, kuma suna daga cikin abubuwan da duk wanda ya bincike su a cikin watan Ramadan to hakika ya ci riba. Abu na farko shi ne al-zikr bi mafhumihi al-'am. Kamar yadda muka sani, idan aka ce ambaton Allah yana da mafhumun khas da mafhum al-'am. Shi ne duk abin da ambaton Allah ne. Kaga karatun Qur'ani ne, yace Allah mawaki ne salata da zikir, shi ma zikirin ya shiga. Ko? Kaga al-mafhumul 'am ce. To idan ka fara da mafhumul da keɓantacciyar ma'ana da gamammiyar, keɓantacciyar ita ce ka ce astaghfirullah, ka ce subhanallah, ka ce alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, da makamantansu. Gamammiyar ma'ana ita ce duk abinda kunaki da shi, abinda Allah yake so ne ya yarda da shi, kuma ya ambace shi a matsayin ambatansa. Kaga Qur'ani shi ne jagora a wannan babu. To da zikirin gamamme da zikiri keɓantacce, dukkansu ina ake so su kai ka? Ina ake so su kai ka? Kusanci zuwa ga Allah, su kusantar da kai zuwa ga Allah. Idan kuma ana so a samu kusantuwa zuwa ga Allah sai an yi su da siga da siffar da ake so. Yadda malaman tafsiri suke cewa sanin Allah subhanahu wa ta'ala, sai nusabbihaka katiran wa nadhkuraka katiran, yana tabbatar da wannan zikirin mafhumul 'am da mafhumul khas. Sai nusabbihaka tasbihi, Musa alaihi salam yake cewa ya Allah, a haɗa ni da ɗan uwana Haru, kaza kaza zai taimake ni kaza kaza kuma ya karfafe ni kaza da sauransu aruna aki fahdud bihi adri wa asbiku fi amri dinkin kai nu sadihaka kadira kitabe wa nadhkuraka ya allah bi ummi maka tasbihi dawa kada cikin fa'idodi ana da sai abokinka ka nemi abokin da zai taimake ka wajen bin allah matarka ka nemi matar da za ta taimake ka wajen bin allah mijinki ka nemi mijin da zai taimake ka wajen bin allah sai sai wa nadhkuraka ya allah mu ambace ka da yawa to shi ne tasbihatan ba an bato ba tasbihin ambatan allah ko kin wannan ayar ita ce kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wadhkur rabbaka katiran wa sabbih bil ashi wal ikram to kaga sai ya zama na wancan wadhkur rabbaka katiran al-ashi annan wa sabbih bil ashi wal ikram al-khas ko kuma ma'ana ta biyu ta ce a'a an ambaci zikirin ne gaba daya sai kuma nan aka ambaci wuraren da ya kamata a ƙara mai da hankali wajen ambata musamman lokacin da yanayi ya canza rana za ta faɗi ko kuma rana take kejowa aka taita dai kai ka kula da azzikir bi mafhumai al'am wal khas ka kula da karatun alƙur'ani ka lazumci alƙur'ani kuma idan aka ce karatun Qur'ani kada ka ce a an sai su a rama ma da Usman ce kai ma ala rama ne daidai abin da Allah ya baka kun fahimta ko wanda yake sai ka sauta Qur'ani gaba ɗaya abin da ka iya kai kun fahimta amma dai a samu zumunci a samu kusanci idan aka samu saukewa a farbi haɗa ne ba ɗaya biyu uku har biyar har bakwai da waɗanda suke da himma su kun fahimta da na ambace ɗan maganar sautan nan sai na tana da wani kuskure da wata daga cikin bayan allah da suke ne kuma irin yau da ya mana magana ya rinka tsoron zoji da fi tsoron da fi biyar ko goma ko sha biyar ya sauka ya sauke karatun da yake Ramadan da yana shigowa sai ya aje sai ya ce bari ya dawo kurko din ya kirga adadin sa ba amma haka da tsoro zuwa ta alƙur'ani Allahu akbar ba haka ne a kasara ta wannan ai ba adadi da yawa kake nema ba dan Allah kake yi domin ka sauka gama wannan saboda haka ka sauke kila akwai wata falala da kyauta da wani kundi da za a rubuta sunanka ana jira ka kai sai kuma ka haramta maka da ka ce bari in taro da mutum mun fahimta to da haka ka tsora ibiti biyar ka sauke lawanka da ka gangaro sai aka ce yau ɗaya ga wata kila ka so irin wani ka so sai gobe ne ɗaya da jikin mutane sun so a ce sai gobe ko irin ka so dinka ɗan ƙarasa wani abu ga shi fadar to a ka ƙarasa dinka ɗan an gan abin da ya shafi ko mu cike wannan kafin mu ci gaba lantar Qur'ani da Ramadan ya kace bayyananniya amma babu abin da yake bayyana alaƙar Qur'ani da Ramadan kamar abubuwa guda biyu akwai fiye da haka amma su ne jalo sautar da Qur'anin a cikin Ramadan shahru Ramadan alladhi unzila fihi kuma wani abu mamaki idan ka duba yadda aka jero ayoyin azumi aka ce menene kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum ghariban aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun aw fidyatu ta'amin miskin fa man salakin fa man tatawwa'a khayran fa huwa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun sai aka ce mene shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan فمن شهد منكم الشهر فليصوم asalin maganar idan ka cire al-jumlal al-i'tirabiyya shigo da saukar da Qur'ani asalin maganar wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana kaza kaza shine asalin maganar ko kuma faman shahida minkum shahra ramadana falyasum kuma sai aka kace shahra ramadana الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أكثر القرآن أكثر القرآن والنوة من درجة من الفرماد المركة لكيمة وند سبو لكيمة أكثر إيشي aka fifita shi a kan sauran watanni da saukar da mafificin littafin Allah subhanahu wa ta'ala da aka jama wannan sai aka dawo da maganar azumi domin ka gane ita wannan jumlar da ta yi magana a kan saukar da Qur'ani a cikin Ramadana ta kalota aka yi domin ka gane martabar watan sannan kuma ka gane alaƙa tsakanin watan da Alƙur'ani mun fahimta abu na biyu da yake tsara tabbatar da alaƙa cikin tsari tsakanin Qur'ani da watan Ramadana shine abinda manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ya yi amaliya practically a aikace kowane watan Ramadana Jibril alaihi salam yana zuwa su yi tilawar Qur'ani tare amma a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa sai suka yi har sauka sau biyu a nan akwai fa'ida a shi ana so kwanakinka suna ƙarewa ne tana ƙara kusantar Allah ayyukan alkhairanka suna ƙaruwa ba kwanakinka na ƙarewa kana shagala da happy birthday ba kwanakinka suna ƙarewa kana ta rikicewa da ruɗewa a kan sai ka tara duniya ba kwanakinka suna ƙarewa a duniya kana ta tunanin ya za ka ƙara faɗa a gidanka ba sai an gafa kamalin ka faɗa a gida sai albaitul wasi yana da kyau amma ya kasance faɗa a gidan ka taimake ka wajen bin Allah duk wani abin da kake gani na kayan morewa da kayan kwana da duniya an samar da shi ne domin ya zama maka tsanin da za ka kusanci Allah ko ka turbe shi a bayan ƙasa ka dankwafar da shi ya zama maka maƙiya ko dokin da za ka tsufana ka kusanci Allah shi ke sauwa ina fata muku da saboda haka manzo ba ma sallallahu alaihi wasallam sai suke sauka sau biyu tare da Jibril alaihi salam a shekarar ƙarshe ta rayuwarsa a bayan فدعوا الذكر بمفهومه الخاص يوم أنبتن الله سبحانه وتعالى تلك ستشيد يوم أنبتن الله سبحانه وتعالى شواء من قانتين إذا سوء سامون سيقو كري كرجل يوم كلمو من كنام جنا كم مكفل سوء يوم أنبتن الله ana da wani ana jira ana tattaunawa kana yawan kana yawaita ambaton Allah ba tare da kowa ya sani ba sai ka more ka samu gudiri mai tsada idan karshen Ramadana ya zo inda za a bayyana ayyukan mutane sai wata da cikin mutane su ce wannan yaushe ya samu lokaci ya irin wannan aiki to ba kuma wani abu ne a iya tsabar iya tattalin lokaci ne da amfani da damar da Allah ya ba ka mace ce ke kina girki kina cikin kitchen kina tasbihi kina rike kina kera da tsanni doya ko me kina zikiri kina ambaton Allah subhanahu wataala ko sai an samu haskakuwa da hasken da zuciya take haskakuwa da shi na yawaita ambaton Allah kar ka manta ibadar azumi da take yi ai wani abin nan wani wani mataki ne ko wani process wata hanya ce da ake so ka bi domin ka karkata zuciyarka sai ake so ka rage cin abinci to idan abinci ya ragu jiki zai zama bai da nauyi da kasala wajen a tashi ai sallah ai kaza ai duk da sauransu to ita kuma zuciya sai ya zama na fitfitan da za ta samu ta ƙara shillawa sararin samaniya shi ne waɗannan ambaton Allah da sauran abubuwan da za ka iya cewa su ne kayan aiki waɗanda za su matsar da ita kusa da Allah subhanahu wa ta'ala idan kana so ka gane bambancin tsakanin azumin da a cikinsa akwai yawaita ambaton Allah da yawaita karatun Qur'ani da wanda ba haka ba ko da a zahiri an yi azumin kuma an karɓa to misalinsu kamar mutumin da yana jin yunwa ne misali sai aka kawo masa shinkafa da miya ya ci abinci ya sha ruwa ya ƙoshi ya ci abinci ko bai ci ba to shi kuma ɗayan da ya tashi zai ci abinci abu na farko da ya ci furoti ya sha ya buɗe hanyoyin jini ko hanyoyin hanji kai afuwa bayan ya gama da mintoci sai aka kawo masa sub mai ɗan zafi aka ce ga wannan ka ɗan kurɓa da ya gama kuma sai aka kawo masa ɗan salad aka ce to ka ci wannan sannan sai aka kawo main course aka kawo abinci bayan ya gama sai aka ɗan kawo mai ɗan kayan zafi ko ya ɗan sha can kuma sai aka ce ga shayi dukkan su sufiyin nan sun ci sun ƙoshi amma sai ta san farkon bainar ƙoshai ne sun san a tare bambanci tsakanin ƙoshin guda ne duka sun ƙoshi amma wannan ƙoshin shi da nan wannan ƙoshin shi irin na ƴan aljanna ne ko kula marun yi ƙonin hannun samarar ta zirka ko sannan wala ne ƙairi ne ma ya shi a da sauransu saboda haka waɗannan wasu sinadarai ne da suke tsara ma ibadar ka ta azumi kima da martaba saboda haka har mai tsakaci Allah ya samu dace abu na gaba daga cikin abubuwa masu matuƙar muhimmanci da yake da matuƙar muhimmanci mu kula da shi a wannan wata shi ne kar mai tsakaci wajen ɗaura kawo ne sai aka ce kuma cikin dare ka tashi kai sallah inda a lissafin ɗan adam ne wanda ya wuni bai ci ba ya gaji da rana da dare ne ya kamata ya yi ta bacci to amma ba haka lissafin yake ba sai ake so a ce maka ai wannan azumin da ka yi ka taka matakala ɗaya ce matakalar gaba kana buƙatar ka zama very light jikinka ba nauyi kafin ka taka matakalar gaba sau da aka rage ƙin abinci sai ka taka matakalar gaba wajen yin sallah ce da sa ga shi kana da siyamu ramadan kana da kuma siyamu ramadan kun fahimta da za ka karmi sakaci da sallah daga ran da aka ce an ga watan Shawwal za ka ji ka fara cizon ya tsawo yanzu inda za mu tambayi kanmu kina gajiyar ramadanin da ya wuce a jikinka yanzu a ku yi ƙoƙari ku ɗan nuna mana wanda ya sauka sau biyu da wanda ya karanta shafi ɗaya ina mafi ramadanin ya wuce ya wahala ya shi har yanzu muna ganin sana'a amma da yin zahabar zama wabtar da su ruru wata tabbatar azar
in sha Allah
lada ya tabbatar azar sau da haka da zarar an ce an ga watan Shawwal kana jin daɗi da murna wani tukabbiru Allah ala ma hada ku ko amma kuma wallahi za ka ji ana tarka daɗin da wani damuwar ina ma da ka ɗan ƙara ka kaza ina ma da ka yi kaza ina ma da kana da wannan damar yanzu kafin ta kubuce abu na gaba mai matuƙar muhimmanci a wannan wata mai albarka shine kulawa da addu'a kulawa da addu'a. Waɗancan ayoyin da muka ambata na ayoyin azumi, kamar yadda aka ambaci sautar da Al-Qur'ani a cikin watan Ramadan, ko an ambaci addu'a a daidai lokacin da ake magana akan azumi. Wai mutabiru ma alama hada kuma la'allakum tashkurun, sai Allah ya ce mene, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibuni wa yu'minu bi la'allahum yashkurun, sai Allah ya ce mene, uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisa'ikum, sai aka koma magana akan azumi. Daga cikin malaman balagan Qur'ani suke cewa wannan ayar da Allah ya ce وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, aya ce da take magana akan addu'a, ko take cewa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan bayinka suka tambaye ka irin wace hanya za ta bi su isar da kuɗaɗensu da mahallicinsu, waye bai share masa hawaye, idan za su maraidance domin su samu mafita a kan matsalolinsu, فَإِنِّي قَرِيبٌ, ni kusa nake da su. Kujibu da wata zari za da an, ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya kuce. To sai suka ce, in ka lura, ana gama wannan ayar sai aka ce, uhilla lakum laylata siyamir rafathu, an halatta muku a dararen Ramadan ku kusanci iyalanku, amma banda a ranar ayyana. To sai suka ce, wannan wani za su alaka ibadi ɗin, ta fi kusa da yinin da ya ƙodare, ta fi kusa da yini ne, saboda ibadar azumi, saboda haka addu'ar mai azumi a yinin azumi tana da kima, saboda ya yi talabbuti da azumi. Mun fahimta? Saboda haka azumin da ko yinin azumin da a cikinsa an karanta Qur'ani, an ambaci Allah, an yi addu'a, to wannan azumin ya fi kima da martaba fiye da azumin da ba yi, bai samu wannan zaton ba. Na fata mun da abu na gaba ne matuƙar muhimmanci wanda ya kamata mu kula da shi a wannan watan, shi ne ka kula da tsarkin zuciyarka, wanda wannan jagora ne, ka waiwayi zuciyarka bawan Allah, me yake cikin zuciyarka na datti da dabalgwale waɗanda suke ɓata alaƙarka da Allah, yi ƙoƙari ka wanke su, saboda daga cikin manya-manyan darussan da ake so ka samu a watan Ramadan shi ne tsaftacewar zuciya, kamar yadda wani mai hikima yake cewa a tara mazanu mazra'atul ibadi li tathhiril qulubi min al fasadi fa addi huquqahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fastaqimu ila al ma'ali, yake cewa makarantar Ramadana ga ta nan an buɗe ta, amma kowannan makarantar in an shiga shuka ake yi, mazra'atul ibadi, shuka ake yi, ake shuka wasu ayyukan alkhairi, idan aka yi shuka, shuka idan ta fito mai take bayarwa, bi tathhiril qulubi min alfasadi, tana tsarkake zukata ne daga dattin da suke kunshe da su, ko suke kunshe da shi, fa addi huquqahu qawlan ko sai dan, saboda haka ka kula da haƙƙin Ramadana ta ɓangaren furici, har kai furici da abin da zai ya kici martaba a duniya, ko fi'lan kar kai wani aikin da zai taɓa martaba da mutuncin azuminka, sannan wanda zaka fattafihu ila al-ma'adi, ka sani cewa Ramadan shi guzuri ne mai tsada da ya kamata kai riko da shi domin ya zama abokin tafiyarka har ka koma ga Allah. A ƙarƙashin wannan azumin mai azumin da zuciyarsa babu girman kai, babu ƙyashi, babu hasada, babu waɗannan cututtukan, to ko shakka babu wannan azumin ya fi kima da martaba fiye da azumin mai azumin da zuciyarsa akwai hasada da ƙyashi da baƙin ciki da sauransu, wannan babu shakka. kamar yadda kuma idan kai graduating ka gama makarantar Ramadana na wata ɗaya sai sai ko wannan ka fito akwai abin da ake tsaron ka fito da shi daga ciki shine zuciyar ka tsara tsakuwa daga waɗannan da tun in ka koyi su idan babu su ka tsaka zama ta ƙara ne san ka su
amin
abin da kace akwai wasu darussa da zan dunkule ko malamai suke dunkule su a cikin kalmomi guda uku waɗanda jagorori ne na abubuwan da Ramadana yake koyar da mu waɗannan kalmomi su ne wasu malamai ta ji sun ce bafat ko kafaf ko kuma bakaf ba'un shi ne Ramadana yana koyar da mu albazir albazir Ramadana yana koyar da mu ɗan infar ciyarwa yin aka ce ciyarwa ko bayarwa jama'a ina so mu riƙa tsuke tunanin karkace shi kenan sai Alhaji Wana muna jiran su Alhaji kanta lada yana jiran ta take mu kanta ruwa kun fahimta babu mamaki Alhaji Wana da kake tunani wallahi idan ka ba da naira ɗari shi kuma ya cire miliyan ɗari a yi ka sai ta fi miliyan ɗari kai da kuma naira ɗari dubu ɗaya kake da shi misali yanzu ka cire wancan ne na abin da kake da shi shi kuma da ya cire miliyan ɗari ya bayar yana da miliyan goma to ko a nan kafin a zo ikhlasi wa ya fi kyauta wanda ya bayar naira ɗari ko ba a kira shi ya fi karanci ko da shi ya kasa dukiyarsa goma ya bada ɗaya wancan kuma ya kasa ɗari ya bada ɗaya mun fahimta akwai wani alkhairi da yake zuwa ga bawa duk lokacin da ya ɗauki abin da yake aljihunsa ba tare da ya lissafa ba kuma ya ciro shi gaba ɗaya ba wannan ba zai yi mun fahimta kila ma a ce abin da yake akaunting gaba ɗaya zai yi a banje nan ba amma dai misali ta ɗauki wani abu ba tare da lissafi ba kan ji za mu bin yin da amal ba ka lissafa ba to kai ma ba za a lissafa ba in za a baka ta yi da gaggawa kai ma zai mu mutu to da ka Ramadan yudarrisu nal babal bayarwa bayarwa ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajwadu dirbi ajwadu dirbi shi al-burka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saboda yadda yake da gamamman alkhairi kyautarsa da alkhairinsa yana gama kowa fiye da yadda iska mai daɗin shaƙa ba ta bambance tsakanin mai babban hanci da mai gajeren hanci da mai babban hanci da gajeren mutum da dogo dukkan mu muna shakan iska ba ka jin cewa waɗannan dogayen a gari duk sun zuke iskan ba ka bar mana komai ba ko kuma mu gajeru mun fi shan iskan da suke ƙasa ƙasa iska kowa yana samu to haka kyautar madara ma ta sallah ko sai ma ta koyi wani abu na biyu a dunkule kenan Ramadana yana koyar da mu kafir ne alkaf na bakas ɗin shi ne alkaf kuma a duk cikin darussan Ramadana ba wanda ya fi wannan wallahu a'lam ba darasin da ya kai alkaf a koya maka kamewa daga abin da aka hana ka da yadda ne abinci da mutum zai ga abinci yana halin jin yunwa ya ke ci har ya halaga me ya yi ya ta shi kanci to abin da idan mutum ya bar shi yanzu za a kira shi ya kashe kanci yanzu kuma sai aka ce karya ci rashin cin shi da kusantar Allah mun gane? To ba wai rashin cin abincin ne karatun a zahiri ba a'a ni Allah zai bukatar yumanka kamar yadda bayyana Allahu hukumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum yayin yanaluhu taqwa minkum akan dabbobin da aka ce ka yanka an ce ka yanka ka zo ka yanka dan Allah shine yanaluhu taqwa minkum abinda Allah yake so kenan sai ka ce sami'na wa abana ta yadda aka yi da ni to an ce وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ كَثِيرَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا شيء ليه؟ التقوى وأما أبن يبوان بيتشي وأنا بيتشي تركة أبنتي لغا كيتو ورق الفجر حرتي رانا تافائي وقال جافة أموى شيء ليه جيت مكركة كايا ya za ka yi tsawo da ma'aunai daban-daban ya za ka ƙi cin abinci ko da ka shiga lungu kai kaɗai tana ɗaki ba za ka ci ba sai kuma ka zo kai karya to wanda ya ce karɓa karyar shi ya ce kuma ko shi ka bi umarninsa wajen rashin cin abinci ko rashin shan abinci kun fahimta wanda ya ce ka bi umarninsa wajen ƙin ci da ƙin sha shi ya ce wajibi ne ka kyautata ma matarka ya ce wajibi ne ki ma mijinki biyayya ya za ki wani kina ajiye ko ki ka saba a mijinki ai wanda ya ce ki kaza shi ya ce kuma ki ya za a rika awo da ma'aunai daban-daban a kan abu ɗaya wannan shi ne karatu in ka fahimci wannan za ka gane dalilin da ya sa muka ambaci cewa a garinka Ramadana ba wanda yake alkafu alkafu kuma a larabci abinda za ka yi amfani da kare abinda za ka yi amfani da shi wajen kare abu ko kuma kamewa daga yin abu wanda shi kanshi asalin su yan din ma daga nan yake kuma sumiyal kaffu kaffan li'anna sahibuhu yakuffu ko yakuffu an sahibihi al-adha saboda ma'abucin shi yana amfani da shi wajen kare kanshi daga abinda zai cutar da shi abu na ƙarshe a cikin dubu da jandarar sannan ramadan yana da sabar sabar haƙuri an amo maka wata magana an wulwulo maka ka yi niyyar za ka mayar sai ka tuna kana da ya ci sa na ɗari to tunda ka iya jurewa har na wata ɗaya to shi za ka iya kenan da ba ka mai da martanin ba har wata ɗaya da ya faru ba abin da ya faru to a ce in ka kyale shi ma ba abin da ya faru kun fahimta hakuri hakurin nan ko ba wai sai a kan cutarwa ba a'a hakuri a kan Allah ya ce kar ai kaza sai ka bari kai hakuri to kai hakuri a kan sauran abubuwa kun fahimta to duk wanda ya kula da waɗannan ɓangarorin guda uku da sauran da muka ambata to shi ne wanda zai ɗauko cire ɗin ƙwai na Ramadanansa ya kai shi lami lafiya ba tare da kai ɗaya ya fashe ba sama kuma kuma kai da ranar wanda ina jin fa talatin da su kaga kwana talatin misali na yi ne ko za ka ka ruƙo cire ɗin ƙwai ka lami lafiya amma kai dai ka san ba ka ruƙo cire ɗin ƙwai ka biyo kuma layin da ya fi cunkoso a cikin kasuwa to ma'anar maganar in ka roƙo kira tsun ƙwai ba ko garika ko kuma ta majalisar da ka san za a fasa maka ƙwan azumin ka ka kauce ma fina-finan da ka san za su fasa maka ƙwan azumin ka ka kauce ma giba da annabawan su da za su fasa maka ƙwan azumin ka yanda ka kira tsun ƙwai din nan to wallahi haka azumi yake wani an fasa mai ɗaya biyu wani har ƙarshen azumin duk kira tsun ya fashe ala zalika huwa khusran sau da haka ka kame daga abin da zai cutar da azuminka ka kame daga abin da ba ruwanka da shi da yawa daga cikin mu muna kutsawa abin da ba ma buƙatar kutsawa cikinsa tattaunawa ko hira wanda har yi da amfani al-Imam Shafi'i rahimahullah yana da wata magana mai tsada yana cewa duk mutumin da yake son Allah ya haskaka zuciyarsa cikin magana duk mutumin da yake son Allah ya haskaka zuciyarsa to ya lizinci abubuwa kamar haka ya lizinci tarku ma la ya'ni ya rika barin abin da is not your business haifafin islamin mara kuma farfafo mara yari. Abu na biyu inji al’imam shafi shi ne za mu ji gobe, idan Allah ya kira mu, wa sallama wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma’in, wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum.